This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mita 60 da mita 25 da mita 16. Kuna iya jin shirye-shiryen namu a ƙasar Jamhuriyar Niger ta FM a gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM muryar Arewa da kuma Niya. Haka nan kuna iya jin shirye-shiryen namu yanzu hakan nan kai tsaye ko duk lokacin da kuka samu dama ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com. Masu sauraronmu, assalamu alaikum, ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC tare da sauran abokan aiki muke fata kuna nan lafiya da wannan hantsi. Bayan labaran duniya, Sahabo Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin nagari na kowa, amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron kuma barkanku da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Jiya Asabar wani jirgin saman fasinja na ƙasar Rasha ya faɗi a zirin Sana'a ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Kusan dukkan fasinjojin 'yan ƙasar Rasha ne 'yan yawon buɗe ido waɗanda suke komawa St. Petersburg daga wurin shakatawar ƙasar Masar na Sharm el-Sheikh. Wasu 'yan ƙasar Ukraine guda uku suna daga cikin waɗanda suka mutu. Ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zaga wakilan akalla mutane 129. Tare da na'urorin jirgin da ake cewa black boxes da turanci da suka ɗauki bayanin harkokin jirgin ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuƙa jirgin. Masana zirga-zirgar jiragen sama sun bayyana fatar bayanan na'urorin za su ba su bayanin abubuwan da suka sa jirgin ya faɗi. Ƙungiyar ISIS a ƙasar Masar ta yi ƙirarin cewa ita ke da alhakin harbo jirgin, to amma masana sufurin jiragen sama da na soja sun ce hakan ba zai yiwu ba. Domin sun ce jirgin yana tafiyar mita 9,100 tsakaninsu da ƙasa a lokacin da ya faɗi, kuma ƙungiyar ISIS ba ta da makamai masu linzami da za ta iya amfani da su ta yi harbi na wannan nisan. Shugaban Rasha Vladimir Putin ya ayyana yau Lahadi a zaman ranar makoki a duk faɗin ƙasar. Ƙungiyar agajin ƙasar Faransa ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane 70 ne aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaƙi da rugudan wuta a kan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin ƙasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Jiya Asabar, ƙungiyar Doctors Without Borders da ake cewa MSF a taƙaice da Faransanci ta ce harin da aka kai kan wata kasuwa a unguwar Dauma kusa da birnin Damascus ya kuma raunana mutane 550. A wani labarin kuma jiya Asabar, jiragen saman yakin ƙasar Turkiyya samfurin jet suka kaddamar da hare-hare akan sansanoni 'yan ISIS a Siriya. Wani babban jami'in ƙasar Turkiyya ya faɗawa kamfanin dillancin labarun Reuters cewa jiragen saman yakin Amurka suna kusa domin taimakawa. A watan Yuli, ƙasar Turkiyya ta lashe takobin cewa za ta taka muhimmiyar rawa wajen yaƙi da 'yan ISIS. Shugaba Barack Obama ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗinawa. Shugaban ya yi wannan roƙon ne wajen wani gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa domin a samu zaman lafiya, tsohon Prime Minister Isra'ila Yitzhak Rabin. Shugaba Obama ya yi wa dubban 'yan Isra'ila da suke yi bikin tunawa da rayuwar Rabin jiya Asabar a birnin Tel Aviv magana ta faifan bidiyo kusan shekaru 20 bayan wani Bayahudi mai ra'ayin riƙau wanda baya ƙaunar samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falasɗina ya yi wa shi Yitzhak Rabin kisan gilla. Mr. Obama ya ce waɗannan kwanaki da suke zama masu wuya ga Falasɗina da Isra'ila da kuma yankin gabas ta yankin gabaki ɗayansa, rayuwar Yitzhak da kuma abubuwan da ya begin ganin sun faru har yanzu tana tare da su. Tsohon shugaban Amurka Bill Clinton, wanda ya yi aiki kai tsaye tare da marigayi Yitzhak Rabin, ya je birnin Tel Aviv shi da kansa kuma shi ma ya yi magana a jiya Asabar. Bill Clinton ya faɗawa taron cewa mataki na gaba da zai tantance ko sun yanke shawara shin Yitzhak Rabin ya yi daidai da ya ce tilas su zauna tare da makwabtansu kuma su bai wa 'ya'yansu dama. A wani wuri daban a ƙasar ta Isra'ila jiya Asabar, Falasɗina da suka yi zanga-zanga sun fafata da sojojin Isra'ila a yayin da dubban mutane suka halarci jana'izar matasa Falistina guda biyar a Hebron. Sojojin Isra'ila ne suka kashe su wato matasan lokacin da suka daba ko kuma suke kokarin dabawa Yahudawa wuka. Isra'ila ta rike gawawwakin matasan sai a ranar Juma'a ta bayar. Waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An kammala shirye-shirye a rumfunan zabe a ƙasar Turkiyya, kuma 'yan takara sun yaƙi neman zabensu na ƙarshe a jiya Asabar, kwana ɗaya kafin a yi zabe a ƙasar a karo na biyu cikin watanni biyar. Prime Minister ƙasar Ahmed Davutoglu ya yi kira ga magoya bayansa magoya bayan jam'iyyarsa ta Adalci da Raya Ƙasa ko kuma Ci Gaba da ake cewa Justice and Development da Turanci AKF a takaice da su fito yau Lahadi su yi zaɓe. Ya kuma bayyana amanna cewa jam'iyyarsa ce za ta zama zakara. Babbar jam'iyyar masu hamayya ta CHP ita ma ta yi gangaminta a jiya Asabar. Shugaban ƙasar Recep Tayyip Erdogan ne ya buƙaci a yi sabon zaɓe bayan da jam'iyyar AKP ta sha kaye ta yi hasarar rinjayenta a zaben da aka yi a watan Yunin da ya ba da mamaki. A saboda haka, Prime Minister Davutoglu ya kasa kafa gwamnatin Gamin Gambiza da sauran jam'iyyun masu hamayya guda uku da suke da wakilci a Majalisar Dokokin Ƙasar. Wannan ne karan farko cikin shekaru 13 da jam'iyyar AKP ta yi asarar rinjayen da take da shi a mulkin jam'iyyar siyasa guda ɗaya a ƙasar. Masu ƙididdiga sun yi hasashen cewa akwai yiwuwar mutane za su fito yau Lahadi da yawa fiye da zaben da aka yi a watan Yuni, ila kusan kashi 86 daga cikin 100 na waɗanda suka cancanci yin zaɓe za su fito. Wannan zaɓe zai tantance ko jam'iyyar AKP za ta ƙwato gundumomin da ta yi hasarar su a zaben watan Yuni ko kuma a'a. Majalisar Dokokin Turkiyya tana da kujeru 550. Jam'iyya tana buƙatar kujeru mai tanda 76 domin ta samu rinjaye.
Labaran duniyar kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai ku gyara zama ga Sabu Imam Aliyu zai gabatar muku da shirin Nagari na Kowa.
Nagari na Kowa. Cikin shirin asusun tallafa waɗanda hare-haren Boko Haram ta raba da muhallinsu zai taimaki yara da suka isa shekaru zuwa makaranta su 20,000 a yankin arewa maso gabashin Najeriya. Gwamnatin jihar Kaduna kuma za ta ɗauki malaman kimiyya 2,000. A jihar Kebbi kamar sauran jihohi an yi bikin ranar malamai. Sannan mu duba matsalar ƙyale yara su je aji na gaba alhali suna da matsala. Masu rawa salamu alaikum da fatan kuna hantsi lafiya. A ci gaba da kawo muku rahotanni kan bukukuwar ranar malamai muna tafe da rahotanni biyu. Amma da farko bari mu nufi arewa maso gabashin Najeriya inda kamar yadda watakil ba za ku ka sani ba harkar ilmi yana daga cikin sassa da tashi-tashin hankulan da ƙungiyar 'yan bindigar nan da aka fi sani da Boko Haram ta kassara. Saboda haka ne ma asusun nan da yake tallafa waɗanda wannan rikici ya galabaitar ƙarƙashin babban darakta Dr. Sande Ogbonye Ocheche. Zai tallafa yara da suka kai shekarun shiga makaranta su 20,000 a arewa maso gabashin Najeriya da ma waɗanda suke zaman gudun hijira a jihar Edo. Kamar yadda za ku yi cikin wannan rahoto da wakilin sashin Hausa Lawal Sani Kone ya aiko mana.
Asusun tallafawa waɗanda ta'addanci ya ritsa da su na Najeriya ta sanar da aniyarta na tallafawa ilmantar da yara 20,000 a jihohin Borno, Yobe da Adamawa. Shugaban asusun Dr. Sunde Ochoche ne ya sanar da haka.
We are right now in the process of delivering education support to 20,000 school age children.
Mun kammala shirin tallafawa yara 20,000 a jihohin Borno, Adamawa da Yobe.
10,000 in Adamawa, Borno, 7,000 in Adamawa,
Kana 3,000 a jihar Yobe.
And we have already identified the 20,000.
Tuni mun gano yara 20,000 din da ke bukatar tallafa. Da kuma makarantun da suke.
All the school materials.
Kuma a waɗannan makarantu za mu samar da dukkan abubuwa da yaran ke bukata.
The books they require.
Littattafai da suke bukata.
The shoes
they require. Su ta zuwa makaranta. Takalma da kuma horarwa da za mu bayar ga malamansu. Don ƙara ilimi a fannin sake daidaita yanayin tunanin yaran da irin abubuwa da suka gani. Sa'annan mu dan kuma ƙara musu allowance don ƙarin aikin nan na kula da daidaita tunanin yaran.
There is also the group of
akwai kuma rukunin yan gudun hijira daga gabas maso arewacin Najeriya wadda akasarin su daga garin Goza suke wa'adda a yanzu suke Benin. Al'amari da ya ja hankalin yan Najeriya da dama. Mun ziyarci wannan sansani kuma mun gano buƙatar su ta fannin ilimi. Yaran na samun koyarwa amma akwai ƙarancin kayan aiki.
And there too, 1,200.
A wannan sansani akwai yara 1,290. Nan ma za mu samar da dukkan takardu da suke bukata, dukkan kayan koyarwa, suturar su ta zuwa makaranta, takalma da dukkan ababen tanadin ilimi. Za mu kuma inganta albashin malaman. Yanzu abubuwa kenan da muke waɗanda wannan rikici ya shafa ta fannin ilimi. Ita dai wannan asusu an kafa ta ne da niyyar taro agaji don tallafawa duk wasu wadda rikici da jibanci ta'addanci ya ritsa da su. Lawal Sani Kona, muryar Amurka daga Jalingo.
Yanzu kuma sai jihar Kaduna, inda a shirye-shiryen mu da suka gabata muka bayyana muku cewa gwamnatin jihar Kaduna ta ayyana dokar ta ɓaci ta fuskar ilimi. Kuma a ranar bikin karrama malaman makarantu da aka yi cikin wannan wata, gwamnatin jihar ta sake nanata kudirinta na ɗaukar malaman darussan kimiyya su 2,000. Gwamnan jihar Malam Nasir El-Rufai ne ya sake jaddada wannan kudiri a jawabi da ya bikin ranar malaman, wadda hadiminsa ta fuskar siyasa Malam Ubasani ya wakilce shi. Wakilin sashin Hausa Iliya Kure ya aiko mana da wannan rahoto.
Malamai kuma dole mu ba su muhimmancin da ya kamata. Domin wanda ya fi kowa amfani a hadiman ilimi shine yaron da za a karanta. To na biyu kuma shine malaminsa. Saboda haka na ji daɗin wannan rana ta malamai, kuma an Allah ya yarda a watan Disamba na wannan shekaran za mu zaɓi malaman da suka nuna fice, suka nuna ƙwazo da hazaƙa, nuna su a duniya mai girma. Gwamna shi ma ya karrama su, daga nan kuma sai mu dawo mu ci gaba da yin karramawa a irin wannan rana na ranar malamai. Abubuwan da za a yi wa malamai suna da yawa, amma ba abubuwan da za mu fara faɗan su yanzu ba, tunda sai mun zauna mun tantance su. Amma maganar ɗaukar ƙarin malamai, wannan tabbas an samu sa hannun amincewar majalisar sadarwar jihar Kaduna a ɗauki malaman kimiyya guda 2,200.
A jawabinsa, kwamishinan ilimi Dr. Shehu Usman Adamu kiraye da maluma su ba da tasu gudumawa wajen ci gaban ilimi a jihar Kaduna.
Ensuring that teachers and their organizations participate prominently and play a constructive role in policy discussion and reform. If you read,
a tabbatar da cewa maluma da kungiyoyinsu sun taka rawa wajen bullo da tsare-tsare masu inganci da za su kawo ci gaba a fannin ilimi. Wannan na kunshi cikin kundin hukumar raye ilimi da kimiyya da al'adu na UNESCO da kuma kungiyar kwadago ta kasa da kasa. Shi ko shugaban kungiyar malamai ta kasa reshen jihar Kaduna, Malam Audu Amba, jinjina ma malamai yayi na sauke nauyin da ya rataya a wuyansu, sannan ya ƙara kira da su goyi bayan gwamnati mai ci.
Ke muke da farin ciki da kuma murna wannan maganganun da su da shi wani commissioner da kuma wanda ya wakilce shi mai girma gwamnan jihar Kaduna. Maganganun da suke na kwarin gwiwa ne na wannan hazaka na nan tabbata cewa gwamnati tana son ta dawo da martaban ilimi daga primary school har zuwa secondary school. Kun ji jawabansu, mu kuma a matsayinmu na malamai za mu tabbatar mun yi abin da ya cancanta. Mu goyi bayan gwamnatin nan a tabbatar an ciya ma buri abin da ake so a ciya ma buri. Gaskiya magana na shine me malamai su ƙara kwazo akan aikin su, su tabbatar suna aikin su yanda ya kamata. So da gwamnatin nan duk komin kudin da suka sa a cikin wannan farkan ilimi, kagan ba za su ce ai da sun sani da ba su sa ba. Kowa ya tabbatar yin abin da ya kamata ya yi sa gwamnati ta yi farin ciki na ma ƙara abin da ya kamata su ƙara mana.
Bikin ya samu halartar maluma da dama daga sassa daban-daban na jihar Kaduna. Iliya Kure, muryar Amurka daga Kaduna, Najeriya.
A jihar Kebbi ma kamar sauran sassan Najeriya an gudanar da wannan biki ta ranar malamai, kamar yadda wakilin sashin Hausa a yankin Maryam Atu Muhammad ta aiko mana.
Shugaban kungiyar shugabannin makarantun secondary watan ANCOPS Rashin Jihar Kebbi Alhaji Aliyu Mustafa Gwandu ya bayyana kalubalen da ke fuskantar malamai tare da fadin hanyoyin da gwamnati ya kamata ta bi domin magance su saboda haɓaka ilimi a jihar Kebbi Najeriya. Shugaban yayi wannan kalami ne a ranar bikin ranar malamai ta duniya wanda aka gudanar a kwanakin baya.
Hakikanin gaskiya jihar Kebbi ma ba a bar mu baya ba. Malamai da sauran shugabannin sashi na ilimi sun fito an zagaya mun yi rali mu nuna ma gwamnati mu ma ma'aikata muke kamar kowa. Sannan kuma muhimmancin wannan rana shine don a samu reorientation na cewa mallami wani abu ne. Idan babu mallami babu Buhari, idan babu mallami babu Obama. So wannan rana ta da muhimmanci gare mu, tana nuna sanin ya kamata abinda mallamai uwayenmu da kakanninmu suka yi don su gina mu yau.
Ranka ya dade waɗanne irin matsaloli ne kaga malamai ke fuskanta a wannan jiha?
To abubuwa suna da yawa. Hakikanin gaskiya ɗaya daga cikin matsalolin da muka fuskanta shine rashin kulawa wadda anka iske ta aikin mallanta. Gwamnati akwai bukatar gwamnati ta kula da daukaka ko promotion na malamai. Akwai bukatar gwamnati ta yi tsari na albashi na malamai na musamman don su builders of the nation. Idan mun karsa malamai komi ne a collapsing. So akwai bukatar gwamnati ta bada muhimmanci ga harkar karantarwa tare da taking abin kula da hakkokin malamai a koda yaushe, yi musu promotion na cigaba, sannan kuma a zanka kula da bada kusa-kusai in service courses wanda ake gida ko juarin vocational courses muke ce musu dori cikin hutu. Ana kiran malamai sampling ko wani zone ana dauko ana hada su ana ba su training na hanyoyi sababbin hanyoyi na karantarwa.
Kazalika na samu zanta da shugaban kungiyar malamai ta kasa rashin jihar Kebbi Alhaji Kakale Bunza inda yaba ma gwamnatin jihar Kebbi akan kokarin da take yi wa malamai da sauran ma'aikata kamar haka.
Abin da muke bukata gwamnati ta yi mana dama bukatocin mu bai wuce kudin hutu ba, don dama muna an san kudin hutu ga shekara so biyu, waɗansu bari daga cikin mu su ansa watan 6 sannan wasu kuma su ansa watan 12. To na watan 6 nan shi an ka samu dan tangarda ya dan wuce ainihin watan da ake ba su a watan 6 har ya kai ga watan 8. To wannan shine dan damar da mu kadan hawa suna ganin bari a yajin aiki da sauransu, wanda na nuna musu da cewa abinda gwamnati ke iya basuwa wanda bai zan dole ba, ba a zuwa yajin aiki akan shi. Kuma alhamdulillahi gashi an biyo wannan kowa ya samu kudin shi na hutu. Kuma abin da shi albashi ba mu da bashi na ko kwabo ga gwamnati kowane wata an biya malaman makarantun ne. Ina kira ga yan uwana malamai cewa kowane da kofa ya ga cewa ya kama aikin daraja, kuma a inda yake karantar wanda yake shi tsakanin da Allah. Sannan kamar yadda muka yi bayani, duk wanda ya san bai da takarda mai daraja ta biyu da yanzu nan ya yi kokarin da ya san inda dare ya bai almana ya yi kokari ya samu registration a yi mishi domin ya kammala karatun shi. Saboda in babu wannan karatun ko an so a karantar da yara yadda ya kamata ba za a yi ba. Don haka muna kira ga dukkan malamanmu birni da ƙauye, primary da secondary, su tabbatar da cewa sun da kufa wajen ganin sun ba da nasu gudunmuwa ga karantarsu yadda ya kamata.
Daga nan kuma na samu zantawa da wasu malamai. Da farko na soma da malama Patricia James.
Muna roƙon gwamnati fannin albashi su taimaka mana abun ya zama round figure. Saboda wani zai fara teaching din a ce ga dan abun da aka bashi ga wannan, most of the teachers wadanda they are qualified to teach suna gudu suna koma harkan federal government workers. So in za a iya taimaka wanda ke da NCE din Latin Fluids Foundation mu samu mu koya ma yara da kyau.
Shi kuwa Malam Ahmadi kan giwa ga abin da yake cewa.
Malami kamar yadda muka sani ko kamar yadda muka iya bayani akai shine wanda zai iya ko zai yi kokari ya cusa wani abu na tarbiyya ko na karatu cikin kwakwalwar yaro wanda ya taso wanda bai san wannan abun ba. Idan al'umma za su yi mana adalci, kusan malamai sun hita karawa ga harakoki na gyaran rayuwa na yara bisa ga uwayensu. Duk wanda zai iya cusa tarbiyya ko wani abu a cikin kan yaro wanda wannan abun babu shi cikin kan wannan yaron, ana kiran wannan malami. Shawara ta zuwa ga gwamnati a yi la'akari da cewa malamai fa su ne magina ƙasa, wato nation builders. Kuma ya kamata wannan bangare na aiki ba shi muhimmancin da aka ba sauran bangarorinka, saboda waɗanda ke cikin wannan aikin su riƙe wannan aikin da muhimmanci. Saboda riƙon sakai na kashin da gwamnati ke wa wannan aikin, shi yasa kike ganin duk wanda ya taso. Akwai mutane da yawa waɗanda makarantun ne ko hukumomin ilimi ke ba sponsorship su ta su ƙaro karatu, ko NCE ne ko su je su yi degree, amma su dawo da sun cinkai wani aiki can sai su ga cewa wannan aikin ba aiki bane. Uwaye ma in sun zo nema aiki sai su ce a dan samun ma yaron nan da ko da karanta suwa ne, kenan karanta suwa ba aiki bane. Haka kuma malamai, mu mai da hankalinmu kamar yadda malaman da sun kai koyar da mu suka rike wannan aiki a matsayin aiki.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Najeriya.
A zamanin da muke karatu ba sabon abu bane kaji wani daga cikin ku namiji ko mace zai nanata ko za ta nanata ajin da kuka kammala saboda rashin kwazo. Amma yau kusan masana sun ce hakan ya zama tarihi, wanda a ganin su ba alheri bane ga su ɗaliban da kuma tafarkin ilimi baki daya. Shugaban kwalejin ilimi ta tarayya dake Katsina, Farfesa Mamman Abdu Wasagu, ya yi tsokaci kan haka a hira da suka yi da Zaharaddin Sani Huntuwa.
Wannan lamari ne wanda ke ɗaurewa masana kai, domin abu ne wanda ba taimakon yaro ake ba. Idan an kaga cewa yaro cijarwa yadda ya kamata ya wuce gaba, kamar shawarar ake ba shi a ce tuwa ne ka tsaya ka ɗan ƙara gyarawa domin ka ci gaba. Domin masana sun nuna cewa fa dukkanmu ba daidai muke ba, ba haife mu daidai ba. Wani ya fi wani ƙwazon ganewa, wani cikin minti biyar ya gane abin da akwai, wani kuma zai ɗauki awa ko ma kwana kafin ya gane. Saboda haka idan an yi jarabawa, wanda ke da saurin ganewa zai yi saurin ganewa kuma zai ci jarabawa da sauri. Wanda kuma yake tafiya a hankali kafin ya fahimta, to ire-iren su ne ake cewa to ya kamata su sake maimaitawa. To sai aka waye gari ya kasance uwaye suke bata harkar yanzu. Za ka ga uwaye su ma ke zuwa wasu su ba malamai kuɗi domin wai yaran su ci gaba, musamman uwayen ɗiya mata, da ganin cewa wai suna sauri su gama da sauri domin su yi musu aure. To sai ka isko cewa an yi ɓanna biyu, an tura yaron bai gane komai ba, ya dawo gida ya zauna, an zo an yi ta sa shi yana ɗaukar private GCE a yi ta shekaru da shekaru kafin ya gane. To ba zai ci ba, saboda ai gida ba karatu yake ba, ba kuma mai koya mishi. To amma haka inda an bashi makaranta repeating nan da aka ce ya yi ya sake maimaita aji, to in Allah ya so za ka ga cewa ya ƙaru.
Professor, ba ka ganin a ce mutum ya maimaita aji kamar ana mai da shi baya ne, tunda waɗancan sauran azuzuwan ba daidai tsarin shi bane ba?
To ai ba komawa baya bane, domin ai shi ilimi kamar yadda shahararren masanin kwakwalwan nan da ake ce ma PhD ya faɗa, ya ce duk tafiyan kowa muna bin hanya guda ce muke bi, wato kamar steps ne duka, kowa sai ka bi step din nan. To yace amma wani step din in ya hau shi da gudu zai hau shi ya wuce, wani kuma a hankali zai bi shi. To zaka duka cewa ko da yaran za a bar shi ya sake repeating shi wanda ba tsaran shi ba, su din ma za ka ga akwai wanda suka fi shi saurin fahimta. To babu laifi idan Hausawa suka ce duka mawada bai hana ka tashi da tsawon ka. Idan aka koyar musu da abin da ke wallahi yaran da yawa kenan, malami ya koyar kanana sun gane, manya ba su gane ba, sai su ji kunyar tambayan yaran nan. Masana sun nuna cewa ɗalibi in ya nemi taimako daga dan uwan shi ɗalibi ya fi saurin ganewa bisa ga malami ya koya mishi. To idan aka ebe kunya za a koyi karatu. Karatu baya da tsufa kuma baya da girma.
Shi kuwa Dr. Maigar Abdu, wanda shine shugaban kwalejin ilimi ta Isa Kaita dake Dutsen ma, ya nuna cewa barin yaro a baya wajen maimaita aji yana ragewa yaran kwarin gwiwa wajen harkokin karatun su.
Masana da sun lura cewa dafke yaro ko a sa a dawo da shi baya a yaba ɗan ajin su wanda suka fara tare, ba kasafa yake taimakawa ba, saboda ka yaron zai zama kamar demoralized psychologically, wato zai zama yana da damuwa. Yawa an dakushe shi, damuwan nan za ta hana shi walwala da ƴan uwan shi na sabon ajin da aka dawo da shi, musamman yana ganin cewa shi da yana gaban su kuma yanzu an dawo da shi ba. So wannan yana affecting din su, yana sa su zama cewa ba za su zauna su koya kamar yadda ya kamata ba. A gasashe da dama abin da akan yi shine waɗanda aka samu basu da suna da jinkirin fahimta ya wato akan arranging basu special coaching af kuma a rika baka kulawa ta musamman dan ga cewa abubuwan da ka rasa na wannan da suka sa baka yi abin nan an baka kulawa daga malamai dan ya zama kana tafiya tare da sauran dalibai kamar yadda ya kamata amma gaskiya repeating ko a maida yaro baya din nan adam kishi ashe sai ya ci to ba kasafa yake samar da abin da ake bukata din ba abin da dai ba a yi shine din in an ga yara din basu ci ba maimakon kuma a wari a rika basu kulawa ta musamman to ba a yi sai dai kawai a ce to ku ta hidin ne karshe kuma in sun je sun jarawa basu ci ba kana azo a ta cewa an badi jarawa an badi jarawa
doctor wace fasara zaka yi ma irin mutanen da suke kallon kama gazawa ce ta makarantu ko ko cinkoso na cewa kowa ya wuce
akwai cinkoso a azuzuwa da yawa in ka je ba sai wannan ba sai an yi gaddama akan shi ba gaskiya ne ajin da ya kamata zai dauki mutum 40 zaka tar da kila mutum 60 ko 70 amma ba wannan bane fa da za su fahimta sosai ko su nazarci al'amura za su taddadi yaron da aka yo da shi wannan baya ba kasafa yake koyo har ya zama cewa wannan kildin da aka yi mishi ta fa'idantu a wurin shi ba saboda ganin cewa su an tsere musu ko wani abu sai su shiga wani harkokin wanda ba shikenan ba
a bangaren gwamnati wanda suke da alhakin kula da makarantun babban sakatare a ma'aikatar ta ilimi a jihar Katsina Alhaji Sagir Ibrahim ya musanta rahotannin da suke cewa a makarantun gwamnati ba a maimaita aji
gaskiya ba haka bane muna ana repeating yaran mu suna maimaita karatu yawanci kaman kaga secondary wanda ya je aji da to shi ba mukan sa shi ya maimaita ba saboda akan je makare wasu sukan je makare so wannan shekara ita ba mukan yi repeating ba amma yaro wanda yake aji biyu zashi aji uku ane mashi repeating haka kuma idan aka zo aka abin nan aji uku dama ita akan yi jarabawa da za a shiga aji hudu so shi ma za ka ga akan wasu amma sukan maimaita jarabawa su haka kuma idan ka tafi daga aji hudu shi ma an ka shiga SS1 shi ma wannan shekara mukan dan bata cewa ba za a yi ba aji biyar za shi aji shida ana repeating dan dan yi sanyi kan abun wanda kuma cikin ikon Allah insha Allah yanzu duk wadansu yanzu haka koyau da an yi meeting na yadda zamu tafi da daboyin karatun muga cewa mun kula mun maida yadda muke samun yaran mu suna faduwa jarabawa mu tabbatar da cewa ana cin jarabawan nan saboda irin waɗannan abubuwan ne da ba a kulawa da su na yaro ya kamata a ce a repeating nashi ko a zaga kamar da kace muna dan samun irin wannan cases din na wasu wanda za a je iyaye su je su ce da Allah ya taimaka musu especially mata ko yara girma suke yi za su yi aure
Zaruddin Sanofin Tuwa sashen Hausa na muryar Amurka daga Katsina a Najeriya
Masu haro abinda ya sauwa kenan cikin shirin na gari na kowa a makon nan sai kuma mako na gaube da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Julie Lazar Gresham wacce ta daidaita sautin shirin a nan ni sahabu Imam Ali zan dakata in yi sallama da ku sai makon gobe.
Kafin mu karkare ga takaitattun labaran duniya.
Jiya Asabar wani jirgin saman fasinja na kasar Rasha ya fadi a zirin Sana'a ya kashe dukkan mutane mai tanda 24 da suke cikin jirgin. Masu ya zuwa yanzu dai masu aikin gaggawa sun zakulo gawakin akalla mutane 129 tare da na'urorin jirgin da ake cewa Black Box da Turanci. Da suke dauke da bayanan harkokin jirgin ciki har da maganganun da aka yi tsakanin matuka jirgin. Kungiyar agajin kasar Faransa ta nagari na kowa da ake cewa Doctors Without Borders da Turanci ta ce akalla mutane 70 aka kashe a sakamakon wani harin jirgin saman yaki da dugudan wuta akan wata unguwa da ke cunkushe da mutane kusa da babban birnin kasar Siriya a ranar Juma'a. Unguwar tana hannun 'yan tawaye ne. Shugaba Barack Obama kuma ya yi roƙon samun zaman lafiya tsakanin Isra'ila da Falastinawa. Ya yi wannan roƙon ne wajen gangamin tunawa da mutumin da ya sadaukar da ransa a samu zaman lafiya tsohon Prime Minister Yitzhak Rabin a birnin Tel Aviv.
Da takaitattun labaran nan muka kammala shirin namu na yanzu sai kuma da la'asar idan Allah ya gwada mana ku sake jin wasu shirye-shirye yanzu a madadin abokan aiki da duka waɗanda suka taimaka muka gabatar muku da shirin ni ce taku Halima Jumrau daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri ku huta lafiya.
We'll be right back. This program has come to you from the Voice of America, Washington.